Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 28 ga watan Yuni na shekarar 2022. Bayan labarin duniya kashi na farko, za a ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi yunkuro wajen saka idanu akan iyakokin kasar kan matsalolin da ke faruwa na safarar miyagun kwayoyi. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan kasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumal. A jiya Litinin ne Rasha ta harba makami masu linzami kan wata cibiyar kasuwanci da ke tsakiya birnin Kremenchuk na ƙasar Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce adadin waɗanda suka mutu ya wuce tunani. Zelensky ya ce fiye da fararen hula 1,000 ne a cibiyar kasuwanci a lokacin da aka kai harin, kuma cibiyar ta kama da wuta. Rahotannin farko sun ce an kashe mutane 2 tare da jikkata 20. Shugaban Ukraine ya nuna rashin jin daɗinsa da harin. Yana mai cewa cibiyar kasuwancin da ke wani birni mai tazarar kilomita 300 kudu maso gabashin babban birnin ƙasar Kyiv ba ta da haɗari ga sojojin Rasha, babu wani kayan sojoji a gurin. Ya ce masu siya a kasuwar suna ƙoƙari ne kawai na gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum, wadda ke fusatar da Rashawa sosai. Shekaru da yawa batu mai cike da cece-kuce na 'yancin zubar da ciki na tsindin Amurkawa daga ɓangarorin jam'iyyu biyu su fita su yi zaɓe. Hukuncin da kotun kolin Amurka ta yanke a makon da ya gabata na soke hukuncin shari'a 1973 da ya baiwa mata damar zubar da ciki na iya yin tasiri mai ma'ana kan zaɓukan tsakiyar wa'adi na 'yan majalisu da ke tafi. Lokacin da 'yan jam'iyyar Democrat suka yi yunkurin ci gaba da riƙe madafin ikonsu a majalisar dokokin Amurka da dattijai, zaɓen tsakiyar wa'adi a al'adance baya haifar da fitowar masu jefa ƙuri'a daidai da na zaɓen shugaban ƙasa. Sai dai ƙuri'ar ra'ayin jama'a ta baya-bayan nan na nuni da soke dokar da aka shafa kusan shekaru 50 ana amfani da ita na iya zaburar da masu kaɗa ƙuri'a su fita zaɓe. A cikin 'yan sa'o'i bayan yanke shawarar mayar da batun halatta zubar da ciki zuwa matakin jihohi, 'yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar Democrat sun yi gargaɗin cewa wannan shi ne mafarin yaƙi da 'yancin haihuwa. Idan muka leƙa Najeriya kuwa, yayin da rundunar sojin ƙasar cece za ta duba tana don kunnin tsarin mulki game da tsarin mallakar bindiga ga farar hula, gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle ya bayyana dalilin ɗaukar matakin baiwa al'ummar jiharsa damar karɓar lasisin riƙe makami don su ci gaba da gudanar da harkokin rayuwarsu ta yau da kullum. A tattaunawar da suka yi da wakilarmu Halima Abdurra'uf.
Ai, mu za mu yi abin ne a ilmanci, shi yasa muka kafa wannan rundunar da muka yi ta taimako na waɗanda za su rinka ba da tallafi na gaugawa. Ko muka ce kowane gari Emirate kenan masarauta za a ɗauki mutum 500, mutanen 500 akwai fom da za a ba su wanda har sarkin gari da kowa sai sun sa hannu sun tabbatar da mutanen ingantattun mutane ne, ko ba su da wani rakon na kriminanci ko wata illa gare su, za su sa hannu sun yadda da su in wani abu ya faru shi wannan wanda ya sa hannu to shi za a kama ba. Saboda haka dole a zo Zamfara a yi musu training mutane, in dai da gaske ana son yakin ya kare, sai idan su da masu magana ba su son yakin ya kare, idan yau Allah ba da sa'a aka ci karhin ta'addanci za a Zamfara, to ina tabbatar miki an ci karhin ta'addanci da ake yi a arewacin Najeriya. Me yasa ake sake, me yasa ake wasa, me yasa ake sanya ga kawo mutanen da za su kawo karshen wannan matsala a jihar Zamfara? Idan Maiduguri abu ya sauki, a ɗauko motocin Maiduguri a kawo Zamfara. Yanzu ina tabbatar miki Zamfara babu da tankar yaki ko ɗaya, sannan a ce ana yaki kai ina sha kamata mu faɗa maka kamar gaskiya. Then you fight him to the end of my blood, saboda tabbatar da tsaro ga al'umma ta dole ne.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. Yanzu haka gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi yunkuro don sa idanu akan iyakokin kasar kan matsalolin da ke faruwa musamman tsakanin Najeriya da Nijar, Chadi da kuma Kamaru da suka yi iyaka da jihar Borno. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daudabiyu.
yanzu haka gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi yunkuri wajen sa ido akan iyakokin Najeriya dangane da irin matsalolin da ke faruwa akan iyakoki musamman ma tsakanin Najeriya da Niger da kuma kasar Kamaru. Jihar Borno dai ita ce kadai jihar da ke makwabta da kasashen nan na Afirka guda uku wanda akan iya shiga a fita ba tare da passport ba, wanda ya kasance babban kalubale a tarayyar Najeriya da akan iya shiga ko fita da duk wani abin da aka ga dama. Shugaban hukumar hana shara fito shi da bijagun kwayoyi Janar Buwa Marwa mai ritaya, wannan shugaban hukumar na jihar Borno Mr. Joseph Icha ya so mani da bayyana irin matsalolin da suke fuskanta kamar haka.
Last year 1306 offenders were arrested and 1385 of them
yace a shekarun da ya gabata an kama masu ta'ammali da miyagun kwayoyi 12,306 an kuma daure 1,385.
From January to May this year we arrested 5,341.
Daga watan Janairu zuwa watan Mayu wannan shekara kuwa mun kama 5,341 a duk faɗin ƙasar nan, an kuma daure mutane 984.
During these 5 months we have seized 157.339 kilograms of drugs.
Wannan watanni biyar ne da mun kama miyagun kwayoyi 154,667 da 339 na miyagun kwayoyi, sannan muka lalata gonaki hectare 276 a wasu dazuzzuka daga cikin kasar. Na kuma tambayi Mr. Joseph Icha game da karuwar shigowar kwayoyi akan iyakar Najeriya, ga dai abin da ke cewa
duk wuraren da kwayoyi suke shiga na border kasashen dake Borno state muna da yara yanzu da zamu tura, duk muna da mutane da za su tsaya a wajen suna duddubawa suna hana shigowa da mugayen kwayoyin nan.
Ganin cewa akwai kuma kukan da ake yi kamar mata sun karu cikin sha da wannan kwayoyi a wannan jiha.
Eh, gaskiya mata sun karu, kuma yanzu shi yasa ya turo mana mata da yawa da muke aiki da su yanzu, so suna taimaka mana sake duba mata masu shan kwayoyi. Da bamu da mata da yawa, so abin ya sa mana matsala wajen duba mata masu shaye-shaye, amma yanzu da muke da officers mata so abin zai ragu. To matan auren da suke sha kasan ba za mu iya zuwa mu shiga gidan mutum mai aure mu ce za mu kama matan shi ba.
Shi ko Alhaji Muhammad Bomai cewa yayi
masu faso kawulin kawon miyagun kwayoyi a cikin kasan mu Najeriya, sannan ma kuma da wanda ake amfani da su ta kafafin wayannan bodoji da kafa danan Nijar Chadi da Cameroon din da ake fitar da kayan maye daga nan har zuwa Central Africa har ma daga nan zuwa Europe kaya yana tafiya. To lalle ne NDL suna kokari.
Shi ko Malam Adam Jidda cewa yayi
eh su shugabanni suke saka yaran suke yin wannan shaye-shaye wajen ba su kuɗi wani mutum ke jira 10,000 zuwa 150,000 take zai shiga wani hali sai bi abokane da ba na gari ba sai fara shaye-shaye. To gaskiya wannan ba daidai bane.
Kitowa Comrade Lucy Yunana na daya daga cikin wanda suka ba iyaye mata shawara kamar haka.
Ina son ba da wannan example kamar mai shan wiwi, wanda yake shan wiwi ka san tuwon da kai yau ni da kai zamu ci, mai shan wiwi tuwon ma zai ishe shi ba, domin wiwi din yana buɗa masa ciki ya samu cin tuwo sosai. To yake kina da dama yaron ki yana tashi kin san yana adadin cin tuwon shi, kin zo kin ga ya fara canjawa cin abincin har ya fi na mutane 4-5, ya kamata ki fara tunani menene ne dana ya shiga.
Shan miyagun kwayoyi dai na ɗaya daga cikin abin da ke tarwatsa rayuwar al'umma, da hakan zai iya sa su aikata kowane ta'addanci. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 3:08 na dare. Yanzu ga Sarfilu dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Amurka ta bayyana damuwar ta jeri tunin game da takun saka tsakanin Isra'ilawa da Falastinawa gabanin ziyarar da shugaba Joe Biden zai kai yankin a wata mai zuwa. Mataimakin jakadan Amurka a Majalisar Dinkin Duniya ya ce, muna sake yin kira ga dukkan bangarorin da su guji dukkan ayyukan da ke kara tayar da zaune tsaye da kuma yin kasa a gwiwa wajen ganin an cimma matsaya tsakanin kasashen biyu, kamar ayyukan sasantawa da ruguje-ruguje da ma tunzura tashin hankali da koran mutane. Richard Mill ya shaidawa taron kwamitin sulhu kan batun matsugunai a Isra'ila. Biden zai ziyarci Isra'ila da yammacin kogin Jordan, sannan ya ci gaba zuwa Saudi daga ranar 13 ga watan Yuli zuwa 16 ga watan Yuli. Fadar White House ta ce shugaban na shirin gana da shugabannin Isra'ila don tattaunawa kan tsaro da ƙara bunƙasa ƙasar ta zama babban yanki. Biden zai kuma ziyarci yammacin kogin Jordan domin gana da jami'an hukumar Falastino. Mills ya ce a yayin ziyarar, Biden zai ba da sanarwar kwantar da hankula tare da gano hanyoyin inganta daidaiton matakan tsaro da yanci da dama ga Isra'ilawa da Palestinawa. Daga ƙarshe shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na China Xi Jinping za su hada a cikin ƴan makonnin nan masu zuwa, amma ba nan da nan bayan taron ji sabon ba, inji mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na Fadar White House Jack Sullivan a jiya Litinin. A halin da ake ciki kuma, manyan jami'an diplomasiya daga Amurka da China na shirin ganawa a gefen taron G20 na wata mai zuwa a birnin Bali na ƙasar Indonesia, a cewar majiyoyin diplomasiya. Sullivan ya shaida manema labarai cewa akwai buƙatar yin shawarwari cikin gaggawa tsakanin ƙasashen G7 da mambobin ƙungiyar tsaro ta NATO don tunkara ƙalubalen da ƙasar China ke haifarwa, yayin da ake neman daidaita tsakanin manyan ƙasashen duniya da ke kan gaba wajen demokaradiyya don tunkara wasu ƙalubalen, musamman tsarin tattalin arzikin ƙasar da tsarin bashi da kuma yadda take bi wajen kare haƙƙin ɗan adam. Shugabannin ƙasashen NATO za su gana a Madrid nan gaba a cikin wannan mako. Jami'ai da marazata na Amurka na cewa tattauna hanyoyin da jamhuriyar jama'ar China za a ɗauka da muhimmanci sosai, yayin da ake sa ran ƙungiyar tsaro ta NATO a bana za ta fara tabbaci ga sabon tsarin dabarunta da daftarin aiki mafi muhimmanci na ƙungiyar bayan yarjejeniyar da aka cimma a arewacin Atlantic a shekarar 1949. An amince da yarjejeniya ta ƙarshe a shekarar 2010.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Madalla Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Yan kasa da hukuma
dukkan fitina daga jahilci take tuce kauna ta lalace shike jawo ayi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin
yanzu. Masu sauraro assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Akwai abubuwa dewa waɗanda in suka hadu kwanciyar hankali ba ta samuwa.
Kuna son a tsari da matsayi da mu tsakanin mu da mu macaya da manoma.
Da an fara shuka mun shiga hitina. Har akai inda za a ɗebe kaya an shiga hitina.
Su manoma yaran mu ko daidai da haka sun kazo cikin gona su buge su kuma ƴan ƙanana sai su buge su.
Muna shibke-shibken mu ba a barin shibka ta tahi sai a canye muna wakan kanye. Akwai mai shibka uku, akwai mai shibka hudu.
Ya an kai fada ga gari kenan, an kai fada ga gari kare mai miji ba kare miji kuma su ko ɗan kamarayi ne.
Yau shirin zai duba yarjejeniyar zaman lafiya da Fulani makiyaya suka kulla da manoma a gundumar Alela ta yankin masarautar birnin Kwalle a jihar Tawa a can jamhuriyar Niger. A dakace mu.
Tana barci ta gaba da fita. Allah wadaran mai tadota da waɗanda suke da jawota hakanan da waɗanda ka kawota Allah ka gare mu da tashinka
madalla. Masu are kusan duk shekara fitina na wakana akalla sau biyu a tsakanin makiyaya da manoma a gundumar birnin Kwalle musamman yankin karkarar Alela, lamarin da ke sababa hasarar rayukan mutane da dukiyoyinsu. Dangane da haka ne hukumomin gundumar haɗin gwiwa da wata ƙungiya ta ƙasar Spain da ake wa lakabi da MFDL suka haɗa gangami na masu ruwa da tsaki domin tattaunawa da juna ko a samu mafita. Gangamin ya samu halartar hakimai da wakilan manoma da na Fulani makiyaya kana da shugabannin matasa da kuma mata baya ga jami'an kungiyar MPDL waɗanda su ne suka shirya taron. Yunkurin jin ta bakin bangarorin biyu domin samun mafita shine makasudin taron. Kuma gabanin cimma matsaya wakilinmu Haruna Mamman Bako ya ji ta bakin iyaye mata da suka kasance a wurin.
Shatu Abubakar kace a shirya mu tsakanin manoma da makiyaya a shirya mu inda yanzu su makiyaya su manoma yaran mu ko daidai da haka sun kazo cikin gona sai su buge su kuma ƴan ƙanana sai su buge su ko jiya ni ma yaro na an buge shi ɗan ƙarami. Masu iko su shirya mu da su shiri mu muka so ba mu sun bata da su inda dai tuntun ga gatin ne mu har ga uwayen mu har ga ubannin mu tare da su mun ka tashi.
Abuwa hawa abuwa nan kike a leda
a makan har makan har tsugugi har tunga mu a ɗan jiki guda akwai gurɓilla. Sai mu ce musu wani in kun ga iyali namu na kun san mu kowa san kakan wuni kuma kakin ne mu tare sun ka tashi.
Jara bi Muhammadu Kursani ta Ali abinda da namu huri bisa ga wannan taro da iko ya taimaka mana mayya mu sun ka taimaka mana sun kai mana wanga sun yi mana hanya sharara tunda abinda aka so zama lahiya aka so in an kai fada ga gari kenan an kai fada ga gari kare mai miji ba kare miji kuma su ko ɗan kamarayi ne. Tunda ba mai zaman lahiya kowa miji kana can hukuma sai ko kana nan kana zaman gwamnati in kana da in ba karna nura diya ta hau kanka in latifa ya nan ba karna nura diya shidda abi ne mu abinda muka hwata da mu hillani da Hausawa mu gama guyo mu Allah ubangiji shi ya shi zaman lahiya shi a zaman kasa duka lahiya.
Malam Sa'adu Alela shine shugaban kungiyar manoma ta yankin Alela ya fayyace dalilan kafa kungiyar tasu yayin da shi kuma ba faɗa Abubakar shugaban matasan makiyaya na yankin Alela ya bayyana matakan da ya kamata a bi domin kowa ya sami yancinsa.
Abinda a gurin nan namu muna fatan mu samu zama lafiya cikin karkaranmu to don haka mun ka hada kungiya ta muryar karkara Alela kenan tsakaninmu da makiyaya mu manoma muna son mu samu zama lafiya. Fitinoni na suna samuwa farkon damana mu samu muna shibke-shibkenmu ba a barin shibka ta tahi sai a canye muna wakan kanye. Akwai mai shibka uku, akwai mai shibka hudu to nan wannan matsala ta harko kenan. To matsala ta biyu tana can karshe idan mun ka kai lokacin da za mu ɗiba girbinmu mu girbe abin da Allah ya ba mu to san yanzan hillani ba su barin mu ɗebe shi da fitina da kashe-kashe to shine mun karkaro wannan kungiya muna son wannan kashe-kashe mun gaji da shi ayi muna takarda ta kowa yare da yare daga abin da alƙawari an ka dauka kowai taka wannan alƙawarin doka ta kama shi
komai da lahiya na aka yi nai kamar yanzu muna son a tsayi da matsayi da mu tsakanin mu da mu macaya da manoma tsakanin mu a tsayi da matsayi kowa a bashi kamar abinda wanda aikin da hika iya tsaro shi tsare wajen shi muna son mu macaya a ba mu gabatan mu wadanda suke suna gwada mu hanyar da take wanda yayi kuskure duka bai aiki wanda shi kina daidai a gwada mai bai ba
to ana nan su Hausawa su ko kamar fuska su
su ba kamar a godina su matsayi amma muna son ko ina a sa mutum guda mu mace muna son a samu namu kowa a ja kunne ne a gwada mai ana bidan zaman lahiya mu ma manoman na da kiwon da noma duk muna yi shi wanda kaga mace ai dan kasa duka akwai gonar shi akwai kiwon shi
masu ware nan gaba a cikin shirin zamu ji abinda sarkin birnin Kwanni ke faɗi da kuma kudurorin da aka cimma a wurin wancan taro
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumakanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more ƙanci wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayaya ko neman magana sai an so yuna
madalla masu rai Malam Jaji Ahmadu da ke zaman shugaban kungiyar MPDL ta kasar Spaniya ya fayyace manyan ayyukan da suka sanya a gaba
babban makasudinta shine wanzar da lafiya ko a ce zaman lafiya ba wai rashin yaki ne ba kawai ake zance da zaman lafiya akwai abubuwa da yawa waɗanda in suka haɗu shi ma kwanciyar hankali ba ta samuwa akwai talauci akwai rashin bin doka fusgunama wani yanki ko kocin zarafin wani jinsi ko kuma wani bangare na al'umma kenan yau dama ce ta samu gare mu mu tsaya tsakanin mu da Allah mu faɗi abubuwan da za su tafiyar mu gaba ba wai wani a ce wanga addalahi wanga addalahi ba
sai dai a cewar mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salifu Sardauna fahimtar juna da sulhu shine mafita ga mazauna lardin na Alela
tunda Allah ya sa dukan ku kun ga mu manoma na nan macaya na nan ya kamata a ce kamin a tashi an samu sulhu da magana tsaye yayi ki zama mun fahimci juna kuma mun gane mu juna ina son mutane mu gane ma abinda ake ce lalle Allah ya yi mu kabilu kashi kashi an yi Hausawa an yi Hillani an yi Buzaye amma wa'anga Hillani da annan tare da mu nan tare da mu an kai aika kan mutum buhillaci wani gari tare da mu an kai aika uban mutum buhillaci an kai aika dane kenan kabila abamba amma garin mu guda kuma kantoncin mu guda kuma kasan mu guda kenan bai kamata ba a ce an samu tsakankanin mu mugunya fahimta da za ta kawo matsaloli ko yaushe domin mu da an fara shibka mun shiga hikima haka kai inda za a ɗebe kaya an shiga hikima da maganganu da zarge-zarge da sauransu yau dai Allah shi sa za mu fahimci juna mu kawo ƙarshen wannan magana shi zan ya an kai magana an ka tsaye da tare da yardar kowa na nan ga waɗanda sun ka zo shi zan abinda za mu tsaye da wanda ya zama sanadin tada shi kamar da yardar kowa a samu hukuncin da za a yi mai wanda ya zama wanda an mai son ta da haƙƙi tana da tashin hankali.
Wakilin Haruna Mamman Bako ya rawaito cewa a ƙarshen taron dai dukkanin ɓangarorin sun amince cewa lallai ne a zartar da tara mai yawa kuma mai tsanani ga makiyayin da ya sanya bisashensa cikin gonakai kuma dokar ƙasa ta yi aiki sosai akan wanda ya yi sanadin tada tarzoma ko fitina a tsakanin ɓangarorin biyu sannan mahallata taron sun yarda cewa duk mutumin da ya kashe dabbobin makiyaya ko kuma sakamakon fada ya kashe makiyayi ko manomi kuma ya girbi abin da ya shuka a gaban kuliya Masu rare karshen shirin ɗan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bakwar na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma lokaci ne da Sulam Mumunu Barma zai kawo mana sharhin jaridin Niger.
Za mu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Niger ya bayyana gamsuwa da ci gaban da aka samu a ayyukan mayar da 'yan gudun hijirar cikin gida zuwa garuruwansu na asali. Sannan ya yaba da nasarorin da jami'an tsaro ke samu a jihar Difa, yankin da yayi fama da hare-haren Boko Haram. Jaridar ta ce Muhammad Bazoum ya bayyana hakan ne a yayin rangadin da ya gudanar a ranakun Asabar da Lahadin da suka gabata a jihar ta Difa don duba halin da jama'a ke ciki. Shekara guda bayan kaddamar da ayyukan mai da 'yan gudun hijira garuruwan da suka fito. Jaridar Air Info na cewa birnin Agadez ya dauki harami domin tarban taron zaman lafiya da kwanciyar hankali mai dorewa, wanda zai tattara wakilan al'ummomin yankin na Agadez a ranar 30 ga watan nan na Yuni. Jaridar ta ce shugaban kasa Muhammad Bazoum ne zai jagoranci wannan babbar haduwa ta haɗin kai, wace majalisar mashawartan yankin Agadez da hukumomin kula da sha'anin zaman lafiya suka shirya da nufin karfafa dankon zumunta a tsakanin jama'a. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce majalisar dokokin Niger ta yi na'am da gyaran fuskar da aka yi wa dokokin da suka shata tsarin ayyukan 'yan hamayyar kasar, wato statut de l'opposition. Saboda haka daga yanzu doka ta kayyade sharuɗan da za a yi la'akari da su wajen fayyace mutumin da ya cancanci rike mukamin jagoran 'yan adawa. Jaridar ta ce a ƙarƙashin wannan sabuwar doka za a baiwa madugun 'yan adawa ofishi da ma'aikata da kuɗaɗen gudanar da aikinsa. Wannan wani abu ne da ke nunin ya zama wajibi 'yan adawa su mai da hankali wajen ayyukan gina ƙasa a maimakon dukkan wani cece-kuce marasa amfani. Murisa ya sharhin da jaridar Lebanon, wacce ke cewa 'yan ta'adda sun afkawa wani ofishin 'yan sanda a garin Dasari da ke arewacin jamhuriyar Benin iyaka da Burkina Faso, lamarin da ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda biyu da 'yan bindiga biyu. Jaridar ta ce da misalin karfe 2 na dare ne aka kai wannan hari na bazata, inda aka ɗauki lokaci mai tsawo ana ɓarin wuta kafin daga bisani maharan su arce sakamakon isowar ɗaukin jami'an tsaro. Kodayake har izuwa lokacin wallafa wannan labari, hukumomin Benin ba su yi bayani ba a game da wannan al'amari. Wata majiyar tsaro ta ce 'yan sandan da ake cewa sun rasu suna nan daram domin jin karar bindigar farko ke da wuya suka buya, haka kuma ba su yarda suka mai da martani ga maharan ba, inji Lebanon. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. Don nan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A jiya Litinin ne Rasha ta harba makami masu linzami kan wata cibiyar kasuwanci da ke tsakiyar birnin Kremenchuk na ƙasar Ukraine. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce adadin waɗanda suka mutu ya wuce tunani. Zelensky ya ce fiye da fararen hula 1,000 ne a cibiyar kasuwanci a lokacin da aka kai harin, kuma cibiyar ta kama da wuta. Rahotannin farko sun ce an kashe mutane 2 tare da jikkata 20. Shugaban Ukraine ya nuna rashin jin daɗinsa da harin, yana mai cewa cibiyar kasuwancin da ke wani birni mai tazarar kilomita 300 kudu maso gabashin babban birnin ƙasar Kyiv ba ta da haɗari ga sojojin Rasha, babu wani kayan sojoji a gurin. Ya ce masu siya a kasuwar suna ƙoƙari ne kawai na gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum, wadda ke fusatar da Rashawa sosai.
To, masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfila Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Jumbe Hamza da ya haɗa shirin da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake, sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.